Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamme dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin zabe ko nadi, amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga kuma labaran duniyar mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna. An kuma samun karin mutane hudu da suka kamu da mummunar cutar pneumonia da ta barke a birnin Wuhan dake tsakiyar kasar Sin, yayin da jami'an lafiya na Amurka suka soma aikin tantance fasinjojin jiragen sama dake shigowa Amurka daga yankin na kasar China. Ya zuwa jiya Asabar, hukumar lafiya ta birnin Wuhan ta ce adadin mutane 45 aka samu da cutar, yayin da 5 suke cikin mawuyacin hali. An kuma sallame mutane 15, sauran kuma na karban magani. Mutane 2 su kuma sun mutu, su ne suka mutu da wannan cutar. A ranar Juma'a, cibiyar magance yaduwar cutuka ta Amurka ta ce za ta aika jami'ai 100 filayen jiragen saman San Francisco da New York da kuma Los Angeles domin tantancewa da fasinjojin da ke shigowa da alamomin cutar. Za su mai da hankali ne kan jiragen da ke shigowa kai tsaye ko kuma waɗanda suka yada zango a Wuhan, birnin da aka sami barkewar cutar. A filin saukar jiragen saman ƙasa da ƙasa na New York, fasinjoji na farko da aka soma tantancewar da su su ne na jirgin kamfanin China, wato China Southern Airlines mai lamba 8419, wanda ya fito kai tsaye daga Wuhan zuwa New York. Dakarun da ke biyayya ga hafsan sojojin kasar Libya Khalifa Haftar sun toshe kafofin fitar da albarkatun mai zuwa kasashen waje daga tashoshin ruwan kasar mai fama da yaki a jiya Asabar. Yanayin ya kara rincabe al'amura a jajibirin babban taron kasa da kasa mai manufar maido da zaman lafiya a kasar da ke arewacin nahiyar Afrika. Matakin na da manufar gurgunta babbar hanyar samun kudin kasar domin kalubalantar matakin Turkiya na aikewa da sojoji domin su marawa abokin hamayyar Haftar, wato shugaban gwamnatin Tripoli da Majalisar Dinkin Duniya ta aminta da shi Fayez al-Sarraj. Yana daga cikin abin da za a tattauna a taron na yau Lahadi a Berlin, yadda Majalisar Dinkin Duniya za ta tabbatar da samun alkawari daga shugabannin kasashen duniya da su daina saka hannu a rikicin na Libya, walau ta hanyar aikewa da dakaru ko makamai ko kuma kudade. To sai dai Sarraj ya yi kira ga samun taimakon kariyar kasashe idan Haftar ya ci gaba da yakar su. Tawagar da ke kariyar shugaban Amurka Donald Trump sun mai da martani mai zafin gaske a gabanin soma muhawara a zaman shari'ar tsige shi a Majalisar Dattawa, yayin da 'yan majalisar wakilai na Democrats suka dage da karfin hujjarsu, suna cewa shugaban ya yi watsi da rantsuwar kama aiki, haka kuma ya ce amanar al'ummar ƙasa. Musayar kalaman dai suna nuna irin muhawarar da ɓangarorin biyu za su gabatar da zaran an soma shari'ar tsige Trump a ranar Talata. Dukkan ɓangarorin biyu na buƙatar tabbatar da hujjojinsu ga Majalisar Dattawan mai rinjayen 'yan Republican da kuma al'ummar Amurka da suka tunkari zaɓen shugaban ƙasa nan da watanni 10 masu zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar China Xi Jinping a jiya Asabar ya kara jaddada karfafawarsa ga shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi mai fama da kalubale tare da rattaba hannu a yarjejeniyoyi 33 na aiki tare a tsakanin kasashen biyu da suka kunshi ayyuka da dama, ciki har da saka hannun jarin layin dogo da tashoshin ruwa domin baiwa China damar kaiwa ga tekun India da kuma gajarta hanyoyinta na shigowa da mai da iskar gas daga gabar tekun Fasha. An rattaba hannu a yarjejeniyar ne a Naypyidaw, babban birnin Myanmar a ƙarshen ziyarar kwanaki biyu da Xi ya kai, wacce ita ce ziyarar farko da wani shugaban China ya kai a ƙasar a cikin shi kusan shekaru 20. Ziyarar ta Xi ta zo ne daidai lokacin da gwamnatin Myanmar take fuskantar kakkausan suka a duk faɗin duniya akan wani gangamin soji na shekara ta 2017 da ya kai farmaki ga musulmai 'yan ƙabilar Rohingya, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba wasu 770,000 da muhallansu. 'Yan gwagwarmaya daga sassa daban-daban ne suka tattaru a Washington a jiya Asabar domin maci na mata na hudu, suna yin kira ga samun kyakkyawar kulawa ga 'yancin mata da kuma sauran lamuran zamantakewar rayuwa. Macin wanda aka soma daga farkon zaben Donald Trump a yanzu ya kasance wata kafa ta neman sauyin rayuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Assalamu alaikum, alaikum, barkamu da dawowa wannan shirin zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Kaya zan gabatar. Ba ma sai na yi magana da shugaba Buhari ba, ba ma zai amince da takara karo na uku ba, in ji uban APC Bola Tinubu. Ba haka muke ganin lamarin ba, in ji PDP. Waɗannan da ra'ayoyi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kafin shiga shirin gadan-gadan, shirin zai ci gaba da duba sakamakon hukuncin kotun kolin Najeriya kan zaben gwamnoni, inda tuni kotun ta ayyana sanata Habu Zoduma na APC a matsayin sabon gwamnan Imo da Kobe Ihedioha na PDP daga kujerar. Habu Zoduma shi ne ya zo na hudu a yawan kuri'u da hukumar zabe ta sanar wannan kenan. Bayan ganawa da shugaba Buhari a fadar Aso Rock da uban APC Bola Tinubu, manema labaru sun tsaye da shi don yi masa tambayoyi kan abubuwan da ba mamaki ba ma su yi tattauna da shugaba Buhari ba, musamman kan batun neman tazarce karo da uku. Da shugaba Buhari ya ce babu ma batun.
I know he will never. He has the courage and the character to refuse such a temptation, even if offered to him. I believe him.
Abun lura nan, Tinubu ya ce ba ma sai ya yi magana da shugaba Buhari kan lamarin ba, don ya san ɗabi'arsa ta rashin biyo son zuciya, da haka ko da an yi masa ta yin takarar ba zai amince ba. Tinubu ya ce yanzu lokaci ne da ya dace a ba wa shugaba Buhari dama ya cika alkawuran yakin neman zaɓe, ba kawo abubuwan zagon ƙasa ba. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya mayar wa PDP martani da zayyana ta da nuna jam'iyyar ce matsalar shugabanci mai nagarta. Shehu ya sha zayyana shugaba Buhari a matsayin jagora na gari.
Wanda duk yake zaton wai a zai dauki Muhammadu Buhari ya saka akan hannunsa ya yi yawo da shi ko ya amfani da ya ba su san shi bane. Ai wanda ya san shi ya san cewa ya fi karfin a ce wai za a dauka a wasa da hankalinsa. Yan Najeriya su kwantar da hankalinsu. Shi Muhammadu Buhari da suka zabe shi suka sa a wannan office ya san bukatar yan Najeriya. Mutum nan mai tsoron Allah ne. Ya san cewa amma yayi dan ya dada da mutum Ubangiji sai nan Najeriyar sa. Saboda haka kada a damu. Za a ga sakamako
Dattijon Arewa kuma ɗan siyasa Alhaji Shehu Ashaka ya ce in dai shugaba Buhari da ya sani ne ba zai yi abin da ya saba ka'ida ba.
Ai kowa ya san Buhari, wanda duk ya san shi ko yana kinsa ba zai zarge shi da san zuciya ba. Kuma magana a ce wai zai sake wucewa ya yi wani mulki karo na uku, kai ma ka san ba Buharin da aka sani ba ne. Buhari ba zai maka wannan ba. Ko ya fada wa duniya ba zai tsaya ba, ko bai fada wa duniya ba, duk mai hankali ya san Buhari ba zai ce zai sake tsayawa takara wadda ta sabawa ka'ida ba, ba zai yi ba. Me yake nema? Wanda yake neman ya tara kuɗi shine duk abin da ka kawo masa da mai kyau da mara kyau zai yi domin ya tara kuɗi. Amma Buhari kuɗi yake so ya tara? Ba kuɗi yake nema, ba kuɗi yake so ya tara ba. Ku kansa dama abin da ya kawo shi mulkin nan domin yana ganin ko zai iya gyara lalacewar da ƙasa ta yi. Ya zo ya samu ɓannar tafi ƙarfin tunanin da yake yin ta ne kawai. Saboda haka ko kwana ɗaya, wallah na tabbata maka ba, ko kwana ɗaya ba zai dai ƙara akan mulki ba. In wa'adinsa ya zaka zaka yi mamaki, hakan zai tafi. Amma damuwarmu, Janar Buhari yana daga cikin 'yan Najeriya fitattu waɗanda aka san su, aka san rayuwarsu akan kishin Najeriya. Amma damuwarmu muna son Buhari ya tunda shi ɗin nan ɗan Najeriya ne, kuma ta bakin Malam Aminu, Allah ji kansa, kowa ya san gidan ubansa. Shawarar da muke so mu ba wa janar ita ce, ya duba arewan nan da idan basira, magana harka tsaruwa arewa ya yi mata ƙoƙari, amma a wurinmu da saura. Rigimar da take arewa ta magana Boko Haram da magana kinafas, idan janar Buhari ya bar mulki bai kashe wannan abin a arewa ba, to wallahi bai wa arewa komai ba. Kuma mun san shi da kishi, muna fadar wannan. Kuma Buhari ba barawo bane, kuma Buhari baya yin son zuciya, amma dole ne sai ya tuna cewa arewan nan ita ce gidansa, kuma a cikin Najeriya take. Wannan shine abin da muke so shawarar da zamu ba janar, ya waiga ya duba halin da arewan nan take ciki, yanda ya same ta da inda take yanzu, ya tsaya ya mata duba na tsanaki. Idan ya bar arewa a cikin halin da take ciki din nan, to yayi abin da ba shi muke tsammani ta a wurinsa ba.
Shekarar zaben 2023 za ta fayyace dun lamura in Allah ya kai mu. Shi ma mai fataucin shanu da kasuwancin fawa Alhaji Al-Kasim Gombe ya mara baya ga matsayar nan ne.
Muhammadu Buhari an san mutumin kirki ne, wannan kowa ya da wannan a Najeriya. Kasancewar mu san neman mutumin kirki ya zamana cewa da ya tashi zai tsaya takarar shugabancin Najeriya. Talakawa ne suka ringa sa masa kuɗi a account ɗinsu na siyasa. Wannan duk mutumin da ya tashi zai takara a Najeriya, shinan kowa ne mai takara shi yake bawa mutane kuɗi don a zaɓe shi. Wannan kaɗai ya nuna mana cewa Buhari mutumin kirki ne, talaka shi yake son shi, shi kuma yake son talaka. Ra'ayi kuma wani abu ne wanda za ka iya faɗan shi ya zamana cewa haka ne ba haka ba ne. Wani saboda tsabagen ra'ayin ma abu mai kyau ma baya ganin abu mai kyau ne saboda ra'ayinsa ne. Wani kuma abun da ba shi da kyau kai duk da ra'ayi ne su kamar irin ra'ayina, an kan gano abu mummuna da mai kyau. To alhamdulillahi mu Muhammadu Buhari a ra'ayina ni tsakani da Allah mutumin kirki ne. Sannan kuma ina ganin iya kokarin shi da jajircewar shi akan mulkin Najeriya. Sannan ina so mutane su gane duk lokacin da aka ce wani ya zo limit din girma daga shekara 1 zuwa shekara 70 da wani abu, to wajibi ne a sashi daga cikin dattawa, wajibi ne a sashi daga cikin mutane masu hankali. In aka bar mu ya mu matasa, karshen ta abubuwan masu lalace mana, amma su dattawa sun ga yau, sun ga gobe, sun ga jibi, Allah kuma ya ganar da su wasu abu, kuma Allah ya hore musu wani abu tunanin da mu ba mu da shi.
Al-Kasim, in ka duba Buhari yana cewa shi san maganan tazarcin nan da tsohon shugaba Obasanjo ya gwada a 2007, shi baya cikin wannan lamarin a 2023 in Allah ya kai mu. Me za ka ce gama akwai kuma su ra'ayin cewa ai ya dace ma a nemi wannan tazarci din?
To ai shi Muhammadu Buhari ya mana alkawari, ya ce shi duk lokacin da Allah ya sa ya ga mutum masa zai haƙura ya ba wani ne ya zo ya gwada shi ma rawarsa. Mu mafi yawancinmu 'yan Najeriya adalcinmu ne lokacin da mutum yake kan mulki ba maganin ƙoƙarin shi, sai mutum ya sauka sai mu yaba da ƙoƙarin da ya yi. Wannan shi ne mafi yawancin adalcin 'yan Najeriya, sai mutum ya sauka sai ce ladamawa ne ne. Tuni kuma na ba mu 'yan Najeriya shawara duk lokacin da aka ci shugabancin nan ana yin su mu dage da addu'o'i a kan shugabancin da ake yi. Amma shi Muhammadu Buhari ai ba shi da wani ra'ayi dama a kan cewa shi zai ci gaba da shugabancin jagorancin mulkin Najeriya, ce shi dama in yi gama lokacinsa zai sauka ya ba wani.
Duk wannan hasashe bai zo daidai da martanin babbar jam'iyyar adawa PDP ba. Kakakin kamfen Buba Galadima ya ce su dai ba su gamsu da matsayar fadar Aso Rock ba.
In babu rami me ka zance rami? Haka kawai makaho yana tafiya aka ce da shi kai ka mai da hankali ba rami a gabanka. To ai kaga akwai wani abu kenan. Wannan shine magana na farko. Na biyu shi shugaban kasa da yake ba zai tsaya zabe ba. Domin kundin tsarin mulkin kasar Najeriya ya hana shi tsayawa sau uku. Gaskiya ne abin da ya faɗa. Amma fa da sai ya ƙara cewa ko da an gyara kundin tsarin mulkin ƙasar Najeriya shi dai ba zai tsaya ba. Wannan shi ne kaɗai abin da zai iya faɗa mai yarda da shi. Amma ya ce kawai ba zai tsaya ba a yanzu domin doka ta hana shi. Tabbas doka ta hana shi ba zai tsaya ba.
Ma'ana injiniya ba ku gamsu da wannan tabbaci da ya bayar cewa san ba zai amince da wannan
kashi da uku ba. Abu nawa ya faɗa ya sake karya maganarsa ko rantsuwarsa. Illa ya tabbatar mana cewa ko da an gyara constitution din Najeriya aka ba shi daman ya tsaya ba zai tsaya ba. Wannan shi ne kaɗai zai gamsar da mu. Amma ai an lallaka kura ne da gwado.
A shekara ta 2007 za ki tuna injiniya. Tsohon shugaba Obasanjo ya yi yunkurin yin wannan mulkin kashi na uku wato ta zarce kashi na uku kenan. Amma majalisa ba ta ba shi goyon baya ba.
Akwai bambanci tsakanin majalisar Obasanjo da wannan. Ai da wannan majalisar da ɓangaren shari'a duka sun zama jekanayika duk abin da gwamnati suke so shi ne suke yi. Saboda haka wa'ancan akwai tsayayyu jajirtattun mutane a ɓangaren shari'a da kuma majalisar da kanta. Amma yanzu da shari'a da majalisar Najeriya dukka gefen shugaban ƙasa sun sa su a hamata sai abinda suke so za a yi. Shari'ar ma babu zancen adalci ko gaskiya. Illa abin da gwamnati take so haka za su yi mata.
Injiniya Buba Galadima, akwai lokacin da wani wanda yake son zuwa majalisar dattawa daga Arewa maso gabas ya ce abin da ma zai kai shi majalisar dattawan don ya kawo dokar da za ta ba wa shugaba Buhari dama ya yi shugaba na rai da rai ne. Ba ya ga tun daga nan magana ta mutu. Nazari dai haka a zahiri babu yiwuwar wannan al'amari a majalisar dattawa.
A'a. Inda ta mutu me zai sa a kawo ta a majalisar wakilai ta ƙasa wanda har aka yi watsi da ita. In kuma da gaskiya ake so tunda aka yi watsi da wannan magana a majalisar wakilai har abada ba za a sake dawa da ita ba sai wannan gwamnati ta cika wa'adinta. Amma fa shi mataimakin shugaban majalisar a lokacin wasai sai ya ce shi ya jinginar da wannan magana ne ba wai ya kashe ta a yadda majalisa ta yi ba. To ko da kotu ka je ba za ka samu nasara ba. Domin kotun nan abin da suke so shi za su yi musu.
Injiniya ko wanda da zanta da su duka kusan bakinsu ya zo ɗaya cewa sai dai in wani Buharin ne daban. Amma dai wannan Buharin ba yadda za a iya faɗi magana ya ce wannan maganar ba haka take ba. Ba zai amince da maganar
da zan ce karo na uku ba. Magana ɗaya tun da ya fara siyasa ya faɗa ya tsaya a kanta. Ka kalubalance su ka ce ni na faɗa.
Buba Galadima in an ce in ba rami me ya kawo rami? Ina ga ramin da aka samu a tone? Ko kuwa in an ga ramin sai a canza hanya. Masu sauraro duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum.
Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Batun matsalar tsaro na ɗaya daga cikin babban matsala da ke addaban 'yan Najeriya, musamman ma ga shiyar Arewa maso gabacin ƙasar. Da yanzu haka aka shafe fiye da shekaru 10 ana fama da matsalar hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram, fitowa ta fuska daban-daban, kama daga dasa bawumai a wuraren ibada da kasuwanni da ma wajen taron jama'a da kuma tare hanyoyi da akan yi wa jama'a kisan gilla. Jami'an tsaron dai sun ɗauki matakai daban-daban magance waɗannan matsaloli, kama daga haramta amfani da babura masu ƙafa biyu da aka ce 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin kan yi amfani da su wajen kai hare-hare, da haramta shigo da ice da su ma aka zargi wasu 'yan icen na ɓoye makamai ciki, da haramta shigo da gawayi da takaita yawon dare, da haramta shigo da kifi daga yankin tafkin Chadi. Da ake zargin cewa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne ke gudanar da wannan sana'a, wanda su da dama jami'an sojan Najeriya kan kame irin waɗannan kifi su kuma banka kama motoci da kuma kifin wuta da rufe wasu kasuwanni musamman ma na ƙauyuka da ke zancewa ƴan ƙungiyar Boko Haram kan yi sayayya irin waɗannan kasuwanni da ma rufe wayoyin sadarwa da bullo da wani sabuwar tsari na nuna kacin shaidan zama an ƙasa ga jami'an sojan ƙasar kafin a baiwa mutum damar shigewa wanda haka ne ma janyo cece-kuce tsakanin gwamnan jihar Borno da jami'an sojan ƙasar da gwamnan ya yi zargin cewa jami'an tsaron kan karɓi kuɗaɗe a wajen jama'a wajen yin amfani da wannan dama sai dai dinda irin waɗannan matakai hayya cewa akwai sauraro na akaba ganin cewa har yanzu ana samun hare-haren ayan kungiyar Boko Haram din akai-akai Professor Babagana Umar Zulum dai shine gwamnan jihar Borno da kuma ya soma da zayyana irin matsalolin da ake fuskanta game da tsaron kamar haka
three local government areas are very key one is Kukawa local government under Kukawa local government baga cross and then Kukawa headquarters need to be retaken there has to be military presence and the resettlement of community this will rejuvenate the economy in the region and will reduce the menace of the insurgents
yace akwai wasu ƙananan hukumomi guda uku wanda suke da muhimmanci a gare mu wanda suka hada da karamar hukumar Kukawa da garin Baga da ke ƙarƙashin Kukawa da Cross Kawa da kuma ita kanta garin Kukawar ya kamata jami'an soja su kasance a wurin a kuma sake kwato waɗannan garuruwa sannan a dawo da al'ummar wannan gari wannan zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin wannan yanki ya kuma rage matsalar tsaro da ake fuskanta a yanzu hakan
right now we have over 500,000 population in Bongolo without doing anything we have over 300,000 population in Kajira they are not doing anything we have about 150,000 people in Mobar are staying idle this is a serious threat to us they can be recruited by the Boko Haram
yace a yanzu haka muna da mutane fiye da 500,000 a garin Bangudo wanda kuma ba su yin komi da kuma wasu fiye da 300 a garin Gajiram wanda su ma ba abin da suke yi da ma garin Mobar inda muke da fiye da 150,000 wanda dukkanin su ba abin da suke yi wannan babban barazana ne gare mu ayan kungiyar Boko Haram na iya amfani da su a cewar gwamnatin jihar Borno tun a watan Disamba 2019 ne dai aka dinga yarda cewa jami'an sojan kasan Chadi da suke haɗin gwiwa da jami'an sojan Najeriya don wajen fafutukan yaƙi da ayan kungiyar Boko Haram na shirin ficewa daga Najeriya wanda har ma ministan tsaron kasar Bashir Salihu Magashi ya ziyarci waɗannan runduna inda suka yi wani ganawar sirri da manya-manyan jami'an sojojin Chadin sai dai daga bisani wanda ministan ya yi wa jami'an sojojin alkawari kamar haka
My purpose of coming here is to see all of you discuss with your colleagues from Chad and see how we can improve our operational efficiency we have discussed at length with their officers they have told us their problems and everything that is needed for you to improve on the conduct of this operation
yace magasudin zuwa nan shine dan in gana da dukkanin ku kuma tattauna da abokan ayyuku na kasar Chadi da magana zamu inganta ayyukan ku mun tattauna sosai da shugabannin ku kuma sun gaya mana irin matsalolin ku game da duk wani abin da ake bukata na yadda za a ci gaba da wannan aiki kuma muna kokarin ganin yadda zamu taimaka kuma fatar mu anan shine muna so ku ci gaba da yin kyawawan ayyukan da kuke yi kuma za mu kokarin mu ga duk an cimma matsalolin ku tun dai bayan ficewar jami'an sojojin kasar Chadin aka dinga samun hare-hare a wurare daban-daban kama daga arewaci da kudanci da ma Borno ta tsakiya da ma wasu bangarori na jihar Yobe da jihar Adamawa duk da ana ganin cewa an so mu samu saukin wannan al'amura da hare-haren da ake sancewa ayan kungiyar Boko Haram nake kaiwa wanda hakan ne ma ya sa jami'an sojan Najeriya dokan wani mataki na rufe wasu hanyoyin jihohin Borno da Yobe wanda wani lokaci har akan bar irin waɗannan matafiya su kwana akan da cewa waɗansu su na ɗauke da ƙananan yara ba tare da la'akari da irin abin da kakai ya komo ba
mun gode da gwamnan Babazulum kuma Allah ya kara mishi kuma mun gode mutanen da sun zo da tare duka mun gode musu
wannan mataki ne da ya ja hankalin gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum har ma ya kalabace jami'an tsaron kasar suna tare motocin da aka siddan don karɓar Nagoro a wajen duk wanda ba shi da katin shaidar zama dan kasa da ma ya bayyana cewa ya gani da idanunsa jami'an tsaron wasu na karɓar 500 wasu kuma 1,000 a wajen duk wani matafi da ba shi da wannan katin shaida
General B on the road, fighting Boko Haram on this road. So stop and no go beyond the distance. There was a fight for 2 hours. Three Boko Haram were killed. Their cops are still with us.
Sai dai ta komanda mai kula da wannan shiyar arewa maso gabacin Najeriya, Major General Olusegun Ateneyi, ya koka cewa an rufe hanyar ne saboda akwai wani hari da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai kan wannan ji, kuma Major General biyu ne shaida masa, kuma har ma sun samu nasarar kashe wasu 'yan kungiyar Boko Haram din guda uku. Yanzu haka ma ga
Borno State to acquire the national ID card. Those people in the checking point are receiving 500 naira per person, 1000 per person. No any reasonable government can accept this one.
A lokacin ne dai gwamnati zulumi ya ce ya ga waɗannan mutanen da ke binciken ababen hawa suna karɓar naira 500 zuwa naira 1000 da sunan waɗanda ba su da katin shaidan zama ɗan ƙasa. Ya ce ba wata gwamnati da ta san ya kamata da ta amince da hakan, sai dai wannan zargi nashi ya janyo hankulan jami'an sojan ƙasar, wadda ma suka fitar da sanarwa na cewa za su binciki wannan zargi da gwamnan jihar Borno ya yi. To ko ya luma ke kallon wannan batu na matsalar tsaro da ake fuskanta yanzu haka wannan shiya? Malam Saleh Bakro dai ɗaya daga cikin shugabannin al'umma ne, a kuma yadda yake kallon lamarin.
To alhamdulillah shi dai sha'anin tsaro za mu ce a sake ƙara ƙarfi da ƙarfi, kuma su jami'an soja da na police da na falanka da civil defense da 'yan sa kai wato 'yan kato da gora duka suna iya bakin kokarinsu. Sai dai kiran da za mu sake yi shi ne, kamar yadda da kwanan baya an ce an ba da dama duk mutumin da bai da ID card ya zama an soke shi mota an tambaye shi, muna so su soke wannan saboda sai mu ga kaman cewa ana takurawa al'umma ta. So kaga idan har mutane kuma alhamdulillah ana ba da goyon baya, idan kuma za a ba da wannan to sai ya zama to akwai ne kaman takura na ba da ID card da sauransu din, mu sai mu ganin cewa muna so dai ya zama an duba wannan ganin cewa kar mutane su dinga hassala, saboda idan suka hassala ba za a dinga samun biyan bukatun da suke bayarwa, saboda sai su ga kaman su ma suna shan wahala ne ko na ba, kuma ganin cewa yanzu kowa ya sani ga yara wani ma wata mace ma za ka ga ana sauke ta mace da goyo da ciki da sauransu. To wannan kwanan da mu su fasinja ma suke a hanya shi ma zai sake haifar da wani abu, saboda duk mutumin da aka ce dama dan ta'adda ne shi inda jama'a suke zai nema.
Alhaji Isa Adamu dai shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Yobe.
Wannan rashin tsaro ya fi jafan mu don duk lokacin da aka kawo hari to akan yi wannan halahala ne bisa kan dukiyoyinmu, wani lokaci mu ma rasa dukiyoyin gaba daya, wani lokaci har ma da rayukanmu. Sakamakon irin wannan halahala da ake yi akan dukiyoyinmu yasa a yanzu 'yan kasuwan da suke arewa maso gabashin Najeriya kusan kashi 95 muna da matsalan jari.
Bar menene shawaran ku a game da ganin cewa kusan shekarar 10 ana fama da wannan matsala, kuma yafi ma yawa kuma tsananta a wannan jihohi guda biyu wato Borno da Yobe?
Gaskiya babban shawararinmu shine muna buƙata gwamnati ta yi kokari ta wato wadatar da kayan aiki ga su jami'an tsaro. Su kuma jami'an tsaro idan an wadatar da su da kayan aiki to su ji tsoron Allah su yi da gaske, domin ba mu da wata ƙasa wanda ta wuce Najeriya.
Ganin cewa jami'an tsaron ƙasar sun sha ba da bayanin cewa sun gama da 'yan kungiyar Boko Haram, wasu ne kawai ɗaiɗaiku da ke fakewa da kungiyar 'yan kungiyar Boko Haram ɗin, da ƙasarinsu barayi ne da 'yan fashi da makamai da ma masu yi mata fyaɗe. Sai dai Alhaji Adamu ɗan Borno ya ce wannan batu akwai abin dubawa.
Gaskiya ba gaskiya ba ne, tunda an yi maganin Boko Haram ɗin waɗannan da suke ake tunanin da sunansu suke yi, me yasa ba a yi maganinsu ba? Kuma kar ka manta wannan ɗin ana yaudaran mutane ne, waɗanda suka zo suka kawo 'yan matan dabci ɗin su ma barayi ne, ko waɗanda aka yarjejeniya da su aka karɓo matan Chibok barayi ne? Mu daina yaudaran kanmu. Maganan Boko Haram akwai Boko Haram, wato ana siyasantar da maganan ne ta yanda kar a ce gwamnati ta kasa.
Ganin cewa har yanzu wasu manyan hanyoyi da kan kai mutum daga wannan gari zuwa wasu garuruwa a rufe suke yi, hakan yasa na tambayi shugaban kwamitin aikin soja na majalisar dattawa wato Senator Muhammad Alindume ko yace za a bude waɗannan hanyoyi, ga dai abin da ke cewa.
Wannan jami'an tsaron suka fi sani lokacin da ya kamata don sun fi sani. Muna nan muna kan tattaunawa, kuma gaskiya abun yana damun hadda shi shugaban Hafsan sojoji ɗin tunda shi ɗan biyu ne. Yanzu ka tashi daga nan zaka tafi biyu sai kawo ne, kuma an za a bi ta hanyar garinsu ma a ce buratai ɗin ana tafiya a cikin ɗarar. To sojoji suna iyakan kokarinsu, suna kokari su tabbatar da cewa akwai tunanin da suke na sa na'ura ma wanda zai dinga kula da hanya yana nuna musu ko akwai wani barazana da za a yi.
Bayan kai waɗannan munanan hare-hare akan wannan hanyar Maiduguri zuwa Damatu ne da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya sayi wasu motocin sintiri guda 70 da rabawa jami'an tsaro da za su dinga sintiri akan wannan hanyar da kuma baiwa matafiya hanyar kariya.
Mun ba da motoci ne don saboda abin da ake cewa a Turanci rapid response team. Mun ba da motoci 70. Kwanan nan kun ji labarin cewa hanyar Maiduguri zuwa Kano ba ta lafiya. So kuma hanyar Maiduguri Dambuwa motoci ba sa bi ya ta shakara da ta shi yasa muke son mu bude wannan hanyar. Motocin muke son mu ba zaman tsaro da civilian jetty da hanta da sojoji sun amfani.
Lieutenant General Tukur Yusuf Buratai dai shi ne babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya, ya ce suna nan suna ƙoƙarin shawo kan wannan lamarin.
Maganta duk abin da suke adaba mu da mu tabbatar cewa ta wajen fannin horo tsaro
ta wajen fannin samun kayakin aiki da sauransu mun inganta su inda muka samu matsala wajen insha Allah.
Yanzu dai fatan ƴan Najeriya musamman ma al'umma da ke shi arewa maso gabacin Najeriya shine su ga cewa wannan matsala na hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram din ya kawo ƙarshe da kuma ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsu irin na yau da kullum ba tare da fargaba ko kuma wani barazana daga wani bangare ba. Amma Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Bahari Aunace daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Africa a Niamey tashar